sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 6025 da kuma 16 a jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani Sarauniya Fara'a Nomad FM Dalal FM Niya sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana za a iya kama mu Alpha Radio dake Kumasi a koda yaushe za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau lahadi 20 ga watan October shekarar 2019 Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da farko ga Maryam da kanan labarai
to Hadiza an kashe wani sojan Turkiya wani kuma ya jakkata a yau lahadi bayan wani hari da dakarun kurdawan Syria na kungiyar YPG suka kai a garin Tel Abyad dake arewa maso gabashin Syria Rahotanni sun bayyana cewa wasu wakilan kungiyar Taliban sun gana da Zalmay Khalilzad wakilan Amerika a shirin kawo sulhu a Afghanistan a farkon watan nan. Kasar India ta ce an kashe sojojinta guda biyu da farar hula daya a wata musayar wutar bakin iyaka da ta faru da Pakistan a yankin Kashmir.
A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa a Nigeria shugaba Muhammadu Buhari ya sa hannu akan wata doka da ta shafi harkar taimaka wajen haɓakan noma a ƙasar sannan kuma a jamhuriyar Niger an dakatar da aikin wata ƙwararriyar likitar kansa wanda ya janyo cece-kuce a kudu maso gabashin Nigeria kuma za ku ji inda har-haren masu fashi da makamai na sa yaran yankin shiga kungiyoyin asiri sannan kuma muna tafe da idan kwaya ta narke wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai gabatar amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin yadda duniyar ta wani
jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran An kashe wani sojan Turkiya wani kuma ya jakkata a yau lahadi bayan wani hari da dakarun kurdawan Syria na kungiyar YPG suka kai a garin Tel Abyad dake arewa maso gabashin Syria a cewar ma'aikatan tsaron Turkiya duk da cewa an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta yayin da mayakan suke janyewa daga yankin ranar Alhamis din da ta gabata ne shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya amince da yarjejeniyar tsagaita wutar ta kwanaki biyar a lokacin wata gana wa da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence dan ba mayakan kurdawan damar barin yankin a jiya Asabar an kiyaye yarjejeniyar a bakin iyakar sai dai wasu ƴan motocin sojojin Turkiya da suka tsallaka iyakar a cewar wani wakilan kamfanin dillancin labaran Reuters dake wurin amma harin da aka kai yau lahadi ya bayyana raunin yarjejeniyar Kasar Turkiya na kallon mayakan kungiyar YPG wanda su ne suka fi yawa a dakarun Syria da kurdawa ke jagoranta a matsayin ƴan ta'adda saboda alakar su da mayakan kurdawa wanda ke kudu maso gabashin Turkiya. Rahotanni sun bayyana cewa wasu wakilan kungiyar Taliban sun gana da Zalmay Khalilzad wakilan Amerika a shirin kawo sulhu a Afghanistan a farkon watan nan. Ganawar da aka ce an yi a lokacin wata ziyara da ƴan Taliban suka kai Islamabad don ganawa da jami'an Pakistan aka yi ta. Wannan ita ce ganawar farko tsakanin Amurka da ƴan Taliban da aka ji tun bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya soke tattaunawar samar da zaman lafiya da mayakan a watan Satumban da ya gabata a cewar sa saboda ci gaba da tada zaune tsayen da mayakan suke yi a Afghanistan a kokarin su na ƙara samun tudandafawa a zaman tattaunawar sulhun da ake yi Wani babban jami'in kasar Pakistan wanda ya so a saka yi sunan sa saboda ba shi da izinin yin bayani akan batun ya fada wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa Pakistan ta taka muhimmiyar rawa wajen shawo kan ƴan Taliban ta hanyar nuna musu muhimmancin da ganawar ki da shi a shirin samar da zaman lafiya A halin da ake ciki kuma, sakataren harkokin wajen Amurka Mark Esper ya isa Afghanistan ziyarar da ba a sanar ba. A daidai lokacin da ake kokarin sake maido da tattaunawar samar da zaman lafiya da ƴan Taliban. Makasudin ganawar shine a samu cimma yarjejeniyar zaman lafiya, yarjejeniyar siyasa, wannan ita ce hanyar da tafi dacewa abinda Espa ya fada wa manema labaran da ke tafiya da shi kenan a yau Lahadi Kasar India ta ce an kashe sojojinta guda biyu da farar hula daya a wata musayar wutar bakin iyaka da ta faru da Pakistan a yankin Kashmir da ake takaddama a kansa yayin da ita kuma Pakistan ta ce mutane shida suka mutu a nata bangaren lamarin da ya kasance mafi muni tun bayan da India ta soke kwarya-kwaryen matsayin Kashmir a watan Agustan da ya gabata Fararen hular kasar India guda uku sun jakkata wasu gidaje da motoci kuma sun lalace saboda sa'o'in da aka kwashi ana musayar wuta mai zafi daga bangarorin biyu a yankin Tangdar dake arewacin Kashmir a daren jiya Asabar a cewar wani babban jami'in yan sanda Pakistan ta ce bayan mutane shida da ta rasa wasu su takwas kuma sun jakkata a bata kashin da aka yi kuna sauraron labaran ne daga nan birnin Washington DC A wasu jerin sakonni da shugaban Amurka Donald Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter, ya ce ya soke shirin sauke taron kolin kasashen G7 a katafaren wurin masaukin bakin da ke da wurin wasannin golf mallakar shugaban a garin Miami da ke jihar Florida. A farkon makon nan ne shugaban ya tabbatar da shirin sauke taron kolin na manyan kasashen duniya masu karfin tattalin arziki a wurin da ake kira Trump National Doral. Ya dora laifin sukar shirin sauke taron a wurin akan kafafan yada labarai da yan jam'iyyar Democrat wasu yan jam'iyyar shugaba Trump su ma sun caccake shirin Trump ya rubuta cewa za a duba wasu wuraren a Amurka don taron na shekarar 2020 Yau ma dubban matasa da masu manyan shekaru sun hau kan titunan birnin Hong Kong suna zanga-zanga. Yawancin masu zanga-zangar sun sanya abin rufe fuska, suka bijirewa dokar gaggawar da ta haramta rufe fuska. Yan sanda ba su ba da izinin yin gangamin na yau Lahadi ba, abin da ke nufin za a iya kama masu zanga-zangar. Ko da yake masu shirya zanga-zangar sun ce kundin tsarin dokar birnin ya yarda su yi zanga-zanga ba tare da tsoron za a kama su ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Nigeria wata doka da shugaba Muhammadu Buhari ya sa hannu a kanta ta ta shafi harkar noma ta dauki hankalin manoma inda suka nuna goyen bayan su a kanta amma kuma suke neman a samu jami'an aikin noma da su sa ido a yadda za a gudanar da dokar domin a samu ci gaba ga wakilin sashin Hausa Madina Dauda da rahoton
A wani yunkuri na ganin Najeriya ta kai ga ciyar da kanta ne shugaba Muhammadu Buhari ya sa hannu a wata doka da za ta taimaka wajen haɓaka noma a ƙasar tare da ba manoma daman ɗaukar wasu matakai da za su kawo ci gaba babban mai ba shugaban ƙasa shawara a harkokin majalisar wakilai Umar El Yakub shine ya fashin baki a wata ganawa da nayi da shi akan abin da dokar ta kunsa
abin jin dadi akan wannan doka shine yadda ta maida hankali wajen tabbatar da cewa duka takin da za a shigo da shi Najeriya ko wanda ake yi a Najeriya ko wanda ake gauraya a Najeriya da waɗanda suke haɗa shi ya samu wato kamala da cikakkeniya wajen sanadarin hadawar yadda ba za a rinka sai da gurbataccen taki ba wanda akan samu a kasuwa wanda su sai takin su je su markada shi da wani abu to masu markadawa wannan dokar ta hada da su sannan kuma ita dokar ta duba ba kawai kamar yadda faɗa shigo da takin ko hada shi wato markada shi ko gaurayen shi ko kuma yin sa akan gidan Najeriya ba a hamma da raba shi wanda suke distribution ma'ana rarraba takin wurare wurare dokar ta dube su wajen tabbatar da ingancin takin ingancin zai hada da sinadarin da aka hada da shi zai hada da sunan takin ma'ana kar a zo a saida takin da bashi da suna wanda bashi da brand ko kuma a canza masa suna dan a nema masa ingancin da bashi da shi ko kuma a rage masa nauyi a saida takin da nauyin sa bai kai cikakken buhun da ya kamata a siyar ba to dokar ta duba ta yi kawo gyara akan wannan kuma an sa hukunci yadda duk wanda ya saba dokar musamman su wanda suke yin takin ko markada shi ko hada shi idan har suka yi ɗaya daga cikin wannan algus din to in aka kama su babu shakka za a ci su tara wanda mafi karancin taron miliyan 5 mafi yawan ta kuma miliyan 10
ganin cewa dokar ta bunƙasa noma ce sai na tuntubi wasu manyan manoma akan yadda suke kallon dokar da farko ga mataimakiyar shugaban mata manoma ta Najeriya Hajiya Bilkisu Muhammad inda ta bayani tana cewa
to alhamdulillah na ji dadi Hajiya wallahi Allah ya taimaki shugaban kasa da kasa baki daya wannan doka inda ta tsayi alhamdulillah dama abinda muke jira kenan Allah ya kawo waɗanda za su yi mana ilimin waɗannan dokokin wallahi Hajiya akwai shekarar da aka yi taki gona sai dai aka yi mana waya a cikin buhun takin daga sama aka sa tsakuwa tsakuwan nan da ake kira marmara kanana kanana masu kama da takin daga ƙasa kuma aka sa ta tsakiyar da yawa garin marmara ne a ciki wani kuma in aka jiye wallahi bakan ƙasa ce Hajiya abin gwanin ban kunya wai a ce mutum shi baya jin dadi in bai yi ha'inci ba to waɗannan abubuwan ire-iren su in aka ce Allah ya taimaka mana shugaban mu nun mu suka farga da haka in aka yi mu an gama mana komai insha Allah Allah dai shi ba da ikon aiwatarwa Allah ya taimake mu Allah ya taimaki shugaba da mashawartan shi
a lokacin da yake nashi nazari akan dokar inganta takin zamanin mataimakin shugaban kungiyar masu masana'antu da aikin gona ta ƙasa Sanusi mai jama'a a jiya yayi bayani
wannan hurinci na shugaban kasa dole ne mu rungume shi a kuma fito da yanda za a bi dokan domin a zahira ya dace tattalin arziki za a shiga wani wahala tattalin arziki za a shiga wani wahala in ba a shiga wahala ba za a ji dadi ne Hajiya Madina ai sai an sha wahala ake jin dadi saboda ga ni dai ina ba da shawarin cewa tsarin da za a gudanar da wannan dokar shine abin dubawa kuma tattalin arzikin nan fa in ba ana masa kuskurima ba irin wannan yanda ake fatali da dokan kasa yanda ake fatali da umurnin shugabanni a matsayina na dan Najeriya mai wannan mu'amala ina tabbatar miki cewa shugaban kasa ya faɗi bayani daidai sai dai yadda za a gudanar da shi shine abin da muke jira kuma mu ji daga gare shi
wannan doka tana cikin dokoki biyar da majalisar kasa ta 8 da ta shuɗe ta amince da su amma sai yanzu shugaba Muhammadu Buhari ya sa hannu bayan an yi musu gyara Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to madalla a gaishe da Madina Dauda yanzu kuma bari mu leka jamhuriyar Niger wata muhawara ta barke bayan da hukumomin kiwon lafiya suka dakatar da wata kwararriyar likita a fannin cutar daji da ake kira kansa a turanci ga wakilin muryar Amurka Suleiman Muni Barma da karin bayani
Ta hanyar wata takardar da aka aike a ranar Alhamis din da ta gabata ne, hukumomi suka sanar da Dr. Dille Ismuha cewa sun dakatar da aikin kwantaragin da take yi wa sashen kula da masu cutar daji a asibitin Yamai.
Shekara 2010 na fara aikin ganjiya. Jiya anka kire ni, anka bani takarda. Hospital National da nake aiki sun ka bani takarda sun ka ce taimakon da nake ma gwamnati sun ka hana ni sun ka ce ga in ƙara zuwa hospital din in ƙara aiki. Wannan masu aikin na mu biyu ne cikin Niger. Watan da kowa yake doka dan a taimaka mu ƙasa shine mu ake doka dan a hana likitoci.
Raba hankali tsakanin asibitin gwamnati da kungiyar SOS Cancer wacce Dr. Dille Ismuha ke shugabanta ita ce hujjar da aka bayar wajen dakatar da ita daga wannan asibiti. Sai dai a cewar ta tonan asirin da ta yi wa masu lullunka kudaden fitar da marasa lafiya zuwa kasashen waje ne yake mafarin wannan mataki.
Mun ga da matan da ake ma aiki in an aike su kasashen waje a musu maganin da bamu da Niger sai ana sa kuɗi da yawa inda bai kamata ba da mun kai maganan nan akwai wanda ba su daɗe shi ba to magana take in kana bin gaskiya ba dan kowa shi daɗe bane dan dai kana yi saboda Allah da saboda alƙawari da ka ɗoka cikin aikinka mun ga da ayi mamace guda aiki gara ayi mamace hudu aiki tunda uku na mutuwa za su in ba a musu aikin ba
ministan kiwon lafiya Dr. Ilyasu Idi wanne na aika wa sakon text bai bani amsa ba haka kuma na kira wayar sa tana kuka bai dauka ba a yayin da kungiyar kwararrun likitoci a nata bangare ke gudanar da taron gaugawa don duba ta inda za ta bullo wannan sabon al'amari da ke ci gaba da daukar hankalin masu amfani da kafafen sada zumunta irin su jami'in kare haƙƙin dan adam Abdu Alhashi Idi
na wannan abin mun dauke shi kamar hudurin musa dan kar gobe wani ma'aikaci in ya ga ana ba kyau ya haɗe shi ko dole ne ya kamata ai kasa ce ake ma aiki ba mutum bane ake ma aiki in mutum ya samu guri yake tabar gaza ya kamata a hodi abinda yake ba da kyau kenan jinjina mata ya kamata ayi kuma a kara mata girma dan sauran ma'aikata su ma su yi kamar ita sai a tsaye da wannan abubuwa tabar gaza da ma'aikata suke yi a tsaye da shi minista mai kula da likita ya san muhimmancin aikin da take kuma ya san mutanen da take ma
a watan da ya gabata ne Dr. Dille Sumuha a hirarta da wata tashar talbijin mai zaman kanta ta bayyana damuwa akan yadda wasu jami'ai a ma'aikatar kiwon lafiya ke fakewa da tsarin aika masu fama da cutar kansa zuwa waje don fitar da makudan kudade daga aljihun gwamnati Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Gaida Sule Mummuni Barma daga jamhuriyar Niger bari mu kuma mu sake dawowa Nigeria jihar Anambra inda a wani garin Isiagu dake karamar hukumar Auka South da tawon garin sun fito karara suna shelan cewa ayan suna shigan kungiyoyin asiri ne domin su kare kansu da al'ummar su daga harharen masu fashi da makamai ga wakilin mu Alfonso Okoroigwe da karin bayani
Har yanzu dai wutar ayyukan kungiyoyin asiri na ci gaba da ci a yankin kudu maso gabashin Najeriya. Wato idan aka dubi lamarin da ya auku a kwana-kwanan nan a garin Isiagu dake karamar hukumar Oka South na jihar Anambra, inda dattawan garin suka fito karara suka marawa batun baya da cewa ƴaƴan su na shigan kungiyoyin asiri ne domin su kare kansu da al'ummar su daga hare-haren masu fashi da makami. Sai dai wani lecturer Dr. Celestine Musu na ganin cewa hare-haren masu fashi da makami ba kwakwarun dalilan da za su sa ƴaƴan garin suna shigan kungiyoyin asiri ba.
That is the misguided statement. How would you say that your youth got into custody because of armed robbery? Why didn't they form vigilante?
Ya ce san wannan maganar ba ta kan hanya. Ya za ku ce matasan ku na shigan kungiyoyin asiri ne saboda su kare kansu daga masu fashi da makami. Me yasa ba su kafa kungiyoyin ƴan banga ba? Kawai uzuri ne suke nema akan abin da bai dace ba. Ai akwai garuruwan da masu fashi da makami na addabar mutane kuma sun kafa kungiyoyin kare al'umma bisa doka da oda. Ina tunanin cewa ƴan siyasa ne ke irin wannan maganar. Dr. Musu dai ya kara da cewa
Protism in Nigeria has assumed a very dangerous dimension.
Yace ayyukan kungiyoyin asiri sun dauki wani salo mai hadarin gaske kuma wannan na shafan tattalin arzikin kasar. Saboda duk inda ƴan kungiyoyin asiri suke ayyukan su na wa al'umma barazana kasancewa mutane ba za su fito su gudanar da harkokin su yadda ya kamata ba to kowani irin tasiri ne ayyukan kungiyoyin asiri ke yi akan matasa
course it has made a number of them to lose focus
Dr. Musu yace tabbas abin ya sa matasa da dama sun rasa ainihin abin da za su yi su taimaka a rayuwarsu kuma ina so in faɗi cewa wannan lamarin na da launi na siyasa saboda galibi matasa sun shiga kungiyoyin asiri saboda siyasa da yake ƴan siyasa suna amfani da su wajen cimma muradun kansu yanzu akasarin matasa ba sa zuwa makaranta kuma ba su da wani amfani ga al'umma Al'amarin ma ya sa suna ta'amali da miyagun kwayoyi. Yanzu ba za a iya kiransu manyan gobe ba, saboda sun zama 'yan bangan siyasa da ɓata gari, kuma shan miyagun kwayoyi na shafan lafiyarsu sosai. Barista Chuks din ya kwaba wani mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum kuma ya bayyana dalilan da suke sa matasa shigan kungiyoyin asiri
they want to be existing in the midst of the people where whatever they say whether good or bad will be respected
yace suna so su rika wanzuwa ne a inda duk abin da suka faɗa sai kowa ya bi ba don kome ba don kowa na jin tsoron abin da suna iya aikatawa banda wannan Shugabanninmu suna amfani da su suna bata su da kuɗi kuma ka san kowa na son kuɗi idan kuma kana gefe kana gani ana damawa da wasu saboda ƴan kungiyar asiri ne ai wani zai shiga dan shi ma a dama da shi ga kuma batun rashin aiki yanzu yawancin matasa na zaman banza babu aikin yi hakan kuma na iya sa su su shiga kungiyar asiri dan a rika amfani da su wajen aikata ayyukan hasha shi ma wani dalibi Goodluck Ezalo ya bada dalili
Out of frustration by the police students, maybe they might snatch your phone.
Yace wasu na shigan kungiyoyin asiri ne saboda takaici. Misali kana nan sai a kwace wayarka da ƙarfi da yaji, ko kuma a ci mutuncinka ta wata hanya daban. A haka zaka so ka shiga kungiyar asiri don karama. Shin ta yaya ne za a magance ayyukan kungiyoyin asiri a faɗin Najeriya? tambayar da nawa Dr. Celestin Wosu da Barista Chuk sun yi kwa ba kenan waɗanda suka yi ittifaki cewa muddin ƴan siyasa ba su daina amfani da ƴan kungiyoyin asiri ba to fa duk wani yunkuri na dakile tashin tashinan da ayyukansu kan haifar ba zai wani tasiri ba yanzu fitattun kungiyoyin asiri a Nigeria sun kunshi New Black Movement of Africa wacce aka fi sani da Black Axe da Supreme Vikings Confraternity da Buccaneers Association of Nigeria da Supreme Eye Confraternity da Supreme Mafite Confraternity da White Angels da kuma Black Bra kuma kasarin membobin kungiyoyin nan malamai da daliban jami'a ne Alfonso Sokoribe muryar Amurka daga Owerri Nigeria
Soja wuta gudu barewar daji Soja tuwon kaya miya allura
To a gaida Alfonso Sokoribe Masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agoganmu ya ce karfe 11:20 na safe. Ga kuma shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin Idan kwaya ta narke wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Shirin namu na wannan makon zai yi waiwaye ne kan ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin yin dubi kan lafiyar kwakwalwa wato ranar 10 ga watan Oktoba kowace shekara inda taken wannan shekara shine yadda za a magance yadda mutane suke kashe kansu wakilin ma jahar Kano Muhammad Ibrahim Kwari ya tattauna mana da shugaban hukumar yaki da masu ta'ammali da miyagun kwayoyi wato NDLEA ta jahar Kano dake Nigeria Dr. Ibrahim Abdul inda ya fara da tambayar sa kamar haka
ranar wato fadakar da mutane game da lalurar da ta shafi kwakwalwa wanda a turanci kuke ce mata World Mental Health Day daidai cikin abubuwan da aka masana suka ce yana sabbaba matsalar lalurar kwakwalwa shine ta'ammali da ababen sanya maye ko kuma miyagun kwayoyi a bangaren ku wanne yunkuri kuke musamman tun da ita majalisar dinkin duniya ta ware wannan rana dan an karar da mutane game da illar wannan cuta kuma ku kuna yaki da sha'anin ta'ammali da miyagun kwayoyi dinnan da ababen sanya maye kuna kallon ko kuma kuna da wasu alƙalma ne waɗanda watakila aka gano cewa wato wasu adadin mutane suna fama da lalurar kwakwalwa sakamakon ta'ammali da miyagun kwayoyi
to kamar yadda ka faɗi majalisar ɗinkin duniya ta keɓe wannan rana ta watan Oktoba ko a matsayin rana ce ta wannan hana ko kuma kare mutuncin shi wanda ya samu kanshi ta harkan cikin harkan rashin hankali ba ta hanyar kwaya kaɗai ba akwai hanyoyi da yawa da suke sa mutane suke shiga hauka ko kamar yanzu kaga wajen mutum 800 ne kowace shekara aka ce suna hauka ci a ta fannin kwaya ko ta fannin wasu abubuwa irin kamar rashin aiki da sauransu ko 800 kowace shekara amma an ce kowane second 40 kuma ana samun mutum ɗaya shi ma da yake samun wannan harka ta rashin lafiya wanda ta taɓa kwakwalwar shi ko cikin kowane second 40 sannan kuma matasa ne yawanci masu shekaru 15 zuwa 29 suke samun kansu kan wannan shi yasa 1992 majalisar ɗinkin duniya ta keɓe wannan rana ta kasance rana ce wanda za a abin nan a nemi hanyar da za a hana mutane shaye-shaye da kuma wasu abubuwan da suke jefa su cikin wannan illa ta rashin lafiya na kwakwalwa to kaga akwai kasashe wajen 150 na wanda suke memban wannan federation na mental health na duniya wanda har da Nigeria suna ciki so an keɓe wannan ranar na farko dai shi kanshi shi wanda ya samu kanshi ta wannan cikin wannan rashin lafiya da ta kwakwalwar shi kada a musguna mashi kada a keɓe shi ana ware shi ko a kyamace shi ya kamata a zo da shi kusa-kusa don a gano me matsalar shi
don a jawo shi jika
ba sannan kuma a fahimtar da mutane kan abubuwan da suke jawo hauka a wayar da kansu a ilmantar da su da sauransu don su san me yake jawo hauka don kansu shiga ciki shi yasa aka keɓe wannan rana
to bana musamman an ce take ko kuma abin da gangamin bana zai mai da hankali shine akan batun kowa ya mai da hankali shine batun nan na yadda ake samun mutane suna kashe kansu watakila sakamakon waɗannan bayanai da kai tunda abin yana kai ga kisa wasu suna yanke hukunci kawai ya kamata su bar duniya za su yanke hukunci wato za su kashe kansu ta hanyar amfani da watakila da kwaya ko kuma ababen da suke ganin za su yi amfani da su abin nan ku kun lura da watakila yadda abuwa suke kai su ko mota wannan siga misali
eto saboda motocin mu kaga mukan kokari kullun ne mu gano musabbabin abubuwan da suke jefa mutane cikin wannan yanayi da suka samu kansu sai ta hanyar kwaya wasu din lamarin duniyar ne ya ishe su ba su da aikin yi wasu kuma suna shaye-shaye ne wanda ya wuce misali ba bisa kan aidan inda likita ya rubuta musu ba wasu cikin su kuma likita ya rubuta musu amma kuma sun gama sha amma suka dan samu rashin lafiya kadan sai su sai za su je da kansu je su saya ba sai sun fita wajen likitan ba wasu kuma abuwa dai da yawa ga sanan to su ne muke amfani da su muke wajen wayar da kan jama'a tunda yana cikin hurumin mu da dokan da ta kirkiro mu ta bamu muna bi muna gaggaya mutane illan shaye-shaye kwaya da illan kowace wace kwaya don kowace kwaya na da illanta kokin na da illanta heroin na da illanta tamar na da illanta maganin tari mai codeine da su rahibno kowanne da illan shi a jiki don mu nuna mutane menene to amma ka san kafin a dakile shaye-shaye kwaya dama sai ka gano me yake kai mutane suke shaye-shaye kwaya ko to duk haka muke mu a nan waje
kenan koda su waɗannan magunguna na kwayoyi da ake amfani da su koda an yarda amfani da su zai zama kenan sinadaran da suke cikin sai an kiyaye da adadin da ya kamata a sha amma haka ba za a kai ga irin wannan yanayin
sosai kuwa yanzu kamar ka ce maka tabar wiwi ai sinadaran da ke kin shi shine wanda ake kira tetrahydrocannabinol da delta 9 wanda idan mutum ya sha suna iya tsayawa cikin jinin shi wajen wata uku suna aiki a cikin jinin shi so kaga ai babban illa ne wannan in kana shan shi zai rufe kafan inda kafan da jini ke wucewa ko kuma shi kanshi kafan ma gaba ɗaya sai kauri inda jinin ba zai wuce ba daga nan sai ka samu ciwon huhu ko ka samu ciwon zuciya sai ko kuma ka ga mutum wani lokaci ya ce shi muryan ma yana jin muryoyi ba jin muryan ba ganin muryan ma yake yi kaji yana ganin murya ne fa ko kuma yana ganin rami haka zai fada wanda kana tare da shi kai baka ga ramin ba to duk irin wannan abun su ne za ga hankalin mutum sai ya koma kuma ya zama mahaukaci idan ba a samu an dauki mataki na bashi magani ba
Dr. Ibrahim Abdul kenan shugaban hukumar yaki da masu ta'ammali da miyagun kwayoyi wato NDLEA ta jihar Kano da ke Najeriya masu sauraro a nan za mu da sa'aya a wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakon namu Dr. Ibrahim Abdul da kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya tattauna da shi sai kuma Julie Leathers Gresham da ta hada mana sauti kuma ta bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
To a gaida Muhammad Hafiz Baballe kafin mu kammala shirin namu ga Maryam Dauda da labarai amma a takaice
To a takaice an kashe wani sojan Turkiya wani kuma ya jakkata a yau Lahadi bayan wani hari da dakaran kurdawan Siriya na kungiyar YPG suka kai a garin Tel Abyad dake arewa maso gabashin Siriyar a cewar ma'aikatar tsaron Turkiya duk da cewa an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta yayin da mayakan suke janyewa daga yankin
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma wani makon za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta kaya ni gabatar da shirin, sai Leonard Sahilu da ya hada shirin. Sai kuma injiniyan namu na yau John Jordan. Ni Hadiza Kari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Afrique avec la